Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakon shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan, ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Ji Asabar, masu zanga-zangar adawa da mulkin soji sun yi wata zanga-zanga a kusa da fadar shugaban kasa a babban birnin Sudan a karo na biyu cikin mako guda. Hotunan talabijin sun nuna duk da tsananin hayaki mai sa hawaye da kuma katsewar hanyoyin sadarwa da aka yi. Wani shirin gani da ido ya faɗa kamfanin lancin labarai na Reuters cewa jami'an tsaron sun harba barkonan tsohuwa domin tarwatsa jama'a a rana ta 10 da aka fara gudanar da gagarumar zanga-zanga tun bayan juyin mulkin ranar 25 ga watan Oktoba. Kwamitin likitocin Sudan ya ce mutane 178 ne suka jikkata a zanga-zanga ta jiya Asabar, yayin da harsasai masu rai suka haddasa 8. A wani bayani na daban, kwamitin ya ce jami'an tsaro sun shiga asibitin Khartoum da kuma asibitin Port Sudan. Ana ci gaba da zanga-zangar adawa da juyin mulkin koda bayan an maido da Abdullah Hamdok kan mukaminsa na Prime Minister a watan da ya gabata. Masu zanga-zanga dai sun buƙaci sojoji duka da su taka rawar gani a cikin gwamnati, su miƙa mulki akan lokaci domin a yi zaɓe mai inganci. Wani ɗan ƙunar baƙin wake ya kai hari a wani gidan cin abinci da mashaya a jiya Asabar, yayin da ɗimbin ma'abota hidima suka taru a ranar Kirsimeti, inda ya kashe akalla mutane 6 a wani gari da ke gabashin Congo, inda aka san shi da 'yan ta'adda. An yi ta harbe-harben bindiga mai yawa jim kaɗan bayan tashin bomb ɗin, inda jama'a suka firgita suka fice daga tsakiyar garin. General Sylvain Ekenge, mai magana da yawun gwamnan jihar Kivu ta Arewa, ya ce jami'an tsaron sun tare ɗan ƙunar baƙin waken daga shiga mashayar da ke cike da cunkoson jama'a, don haka sai mutumin ya tayar da mabmin a kofar shiga. Mun yi kira ga jama'a da su kasance cikin takatsantsan kuma su guji cunkoson jama'a a lokacin bukukuwa, in ji shi a cikin wata sanarwa wadda ta ci gaba da cewa a cikin birni da yankin Beni yana da wahala mutane su iya tantance waɗanda suka sani. Kamfanonin jiragen sama sun ci gaba da soke ɗaruruwan jirage jiya Asabar saboda batutuwan da suka shafi ƙarancin ma'aikata da ke alaƙa da cutar coronavirus, lamarin da ke kawo cikas ga bukukuwan Kirsimeti lokacin da aka fi samun yawan masu yin bulaguro a shekara. FlyAware, shafin yanar gizo ne da ke bibiyar harkokin sufurin sama, ya lura kusan jiragen sama 1,000 da aka soke daga shiga ko fita daga cikin Amurka jiya Asabar. Sama da jirage 690 aka soke a ranar Juma'a. Sama da ƙarin jirage 250 an riga an soke su a yau Lahadi. Kamfanonin sufurin jiragen sama na Delta da United da JetBlue duk sun faɗi cewa sabon nau'in Omicron na coronavirus shi ne ke haifar da matsalolin ma'aikata da soke tashin jiragen sama. Kakakin United, Miri King, ta ce ƙarancin ma'aikata har yanzu yana haifar da soke tashin jiragen, kuma ba a san lokacin da ayyukan yau da kullum za su dawo ba. Wannan ba zato ba ne, in ji ta game da tasirin Omicron ga ma'aikata. Delta da JetBlue ba su amsa tambayoyi ba a jiya Asabar. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar Taliban ta rusa hukumar zaben ƙasar Afghanistan, kwamitin da ya sa ido kan zaɓe a zamanin gwamnatin da ta gabata da ƙasashen yammaci marawa baya, in ji kakakin gwamnatin Taliban a jiya Asabar. Kakakin gwamnatin Taliban Bilal Karimi ya ce babu buƙatar wanzuwar waɗannan kwamitoci har ma da ayyukansu, in ji mai magana da yawun gwamnatin Taliban yayin da yake magana kan hukumar zaben mai zaman kanta AIC da kuma hukumar karɓar ƙorafin zaɓe mai zaman kanta. Ya ƙara da cewa idan har muka taɓa jin akwai buƙata, masarautar musulunci za ta farfaɗo da waɗannan kwamitocin. Kungiyar Taliban ta hau kargan mulki a cikin watan Agusta, yayin da gwamnatin da ke samun goyon bayan kasashen yamma ta yunkuro a matakin ƙarshe na janyewar sojin Amurka da ƙawayenta. An kafa hukumar a shekarar 2006, an ba wa hukumar AIC damar gudanarwa da kuma kula da kowane irin zaɓe, ciki har da na shugaban ƙasa, kamar yadda shafin hukumar ya bayyana. Daga ƙarshe sama da mutane 11,000 ne suka rasa matsugunansu a jihar Bahia da ke ƙasar Brazil sakamakon ambaliyar ruwa, inda hukumomi suka yi ta'arta bijiya Asabar don ba da agaji ga mazauna yankin da ba su da matsugunai. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya kashe mutane 17 tun a watan Nuwamba, ciki har da wanda ya mutu na baya-bayan nan a ranar Alhamis, in ji hukumar kare haƙƙin jama'a ta jihar. Kusan mutane 4,200 ne ke neman matsugunni a cewar bayanan da hukumar ta fitar a ranar Juma'a, bayan da ruwan sama ya afka garuruwa 19, musamman ma da suka haɗa da Kwarantinga da Itororo da Kurachi a kudancin ƙasar. Hukumar ta ce mutane 11,260 ne ambaliyar ta tilasta barin gidajensu.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa akai miki nuni. Kasuwa
akai miki nuni.
Kasuwa a kasashen ya take. Kasuwa a kasarmu.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, a wannan karo gani nan a kasuwar Arawa da ke cikin garin Gombe, inda ake gudanar da harkoki na kasuwanci kala daban-daban, kama daga masu shaguna wanda suke sai da kayan yau da kullum zuwa celoli, zuwa ma masu gasa masara da masu sai da goro, har ma da masu gyaran takalma. Yanzu gani nan na iso wani daga cikin shaguna da ake harkar takalma. Ban zan tambayi shi mai wannan aikin, gashi nan dai har kera takalman yake yi da kuma gyara wasu. Kina sunan malami?
Sunana Hashimu Usman.
Hashimu, yi mana bayani ya wannan aikin naka yake gudana ne?
Lalle wannan aikin nawa yana gudana alhamdulillah yadda ya kamata. Lalle mu kamar mu aikin mu yana bukatan irin tallafi haka, saboda ba jari haka. Yana bukatan gwamnati ta dan tallafa mana, saboda mu muna gyara, sannan kuma muna irin dan gere-gere, muna iya hada takalma.
Wato labarin da ake fada, akwai ana yin takalma a Kano, ana yi kuma a can a Aba, a yankin kudancin Najeriya. Kuma nan kuna iya kera takalma?
Lalle mu ma muna iya kerawa. Duk wanda ka gani wanda suke hadawa, muna iya mu dau sample din shi sai mu hada, muna iya hadawa.
Fata mana ya kuke da kuke samun kayan da kuke kera takalman da
kuke? Okay, lalle kamar kayan kasuwa muke zuwa mu je mu dan yi sayayya haka, sai mu siyo sai mu harhada.
Shin idan kuke kera takalman zuwa ake a saya, ko kuna bude shago ne inda ake sayar da takalman?
Eh, lalle wasu muna irin sarar musu haka, kuma muna iya mun hada wani lokaci muna kasawa haka, muna sayarwa.
Akwai abin da yake damun jama'a, shine yawanci suna rena kaya da ake kerawa a Najeriya saboda rashin ingancin su. Ya kuke tabbatar da ingancin waɗannan takalman?
Eh, lalle gaskiya takalman mu har ga Allah mai inganci ne, saboda wasu na forin na wajen an kawo su ma, idan aka kawo su, lalle yawanci ma duk suna irin dan babballewa haka, ba irin hadin mu ba.
Amma kuna iya bakin
kokarin? Muna iya bakin kokarin mu. Lalle in za mu hada mai inganci muke hadawa sosai.
Faɗa mana yanzu, inda gwamnati za ta sama ma jari, a sama ma yaran aiki, za ka iya koya musu ku fara kera takalman da za na alfahari da su a Najeriya?
Eh, lalle gwamnati in ta dau nauyin wannan abun, insha Allah duk za mu iya koya musu ayyuka, Allah yarda.
Ga wani malami da ya kawo Ina gyaran takalmi ne ka kawo mana?
Eh, na kawo gyaran takalmi ne. Sunana Musa Ibrahim Hashidu. Na kawo gyaran takalmi zuwa gun Mallam Hashim Chushaina. Mallam Hashim ne ƙwararre ne a wannan sana'a tashi, amma kashi muna buƙatun gwamnati ta taimaka masa dan tallafin da zai zo shi ma ya ringa inganta wannan kasuwancin nashin.
Amma kimi mukon ka siyi sabon takalmi sai ka kawo gyaran tsohon takalmi?
A dama wannan takalman takalma ne wanda ake a nan mai inganci ne, wanda shi Mallam Hashim shi yake yi, in ya dan bule in ya dan menene ya san yadda zai dan gyara.
Wato kamar yadda na tambaye shi, yawanci zaka tarar ba ma maganar gaskiya ce abubuwan da 'yan Najeriya suke amfani da su daga waje ake shigo da su. Ya nuna kina idan za a karfafa wa 'yan Najeriya masu basira gwiwa za su yi kera abubuwa da dama.
Eh, gaskiya in dai gwamnati za a taimaka 'yan Najeriya ba abin da baran wuya ba, don muna da masu basira, muna da masu hazaƙa a cikin 'yan kasuwanmu masu sana'ar hannu.
Amma mana misali banda takalma waɗanne abubuwa ne kuma a kasuwan nan ake kera?
A kasuwan nan akwai irin kafinta, ana akwai kafintoci sukan yi kujeru da dai sauran wasu abubuwa. Da su su tukunya da sauransu.
Okay, akwai abin da kai ma ka tunani?
Kware wa da gaske kuwa, ga shi muna da masu kimare, masu yin tukwane, masu abin sai da kayan gini duka kome da kome muna. Wasu abubuwa ma duk ana ake sarrafa su ba tare da ma an je kasuwa an siyo su ba, kayan haɗi ma duk ana ake samun su.
Wato wannan dai karamar kasuwa ce, in an kwatanta ta da babbar kasuwa da ake zuwa a siyo kaya sosai.
Wayyo, ai kasuwan Arawa kai dai kan hanya ne kawai, amma ko kasuwan Gombe ina gaba da tunawa musu jama'a ba. Alhamdulillah.
Duk da ma baka faɗi sunanka ba.
Sunana Mallam Abubakar mai Indomi Arawa.
A kai Indomi kake yi kenan?
Wani garin kwana a nan wajen.
Wata mana na ji labarin, ai kwanaki a Abuja na yi wata kira inda wani mai Indomi yake ce mini akwai wani sirri da suke da shi, yadda za ka tarar mutane daga wajaje da dama sai su baro gidajen su zo cin Indomi.
Ai sirrin guda ɗaya ne, idan mutum ya san hannunsa ya iya girke kawai shi kenan. Kayan shafi ne ba shi ne ke sa girki ya daɗi ba. Amma iya sarrafa kayan shafinan girki ya yi kyau shi ne girki, shi ne kawai sirrin ba wani abu ba.
Wato akwai abinda ya faɗa ya ce mata da yawa ba za su iya irin wannan Indomi ba, idan suka yi nasu sai faɗi, amma maza su ne ƙwararru wajen yin Indomi a irin waɗannan harkoki musamman ma a arewacin Najeriya.
Wato misali guda ɗaya shi ne, mafi yawan girkin mata shi ne a hura wuta a kuma a danna kan kujera. Shi kuma girkin Indomi girki ne da yake daman fast food ne shi. Kana tsaye ka ɗaura shi ka gama girka shi ka soke shi ka koma ka danna ka ci. Amma inda za ka ɗaura shi a wata ka koma ka danna a gefe, to lallai girki ka zai kwabe.
Ma'ana me yasa ka kira shi fast food?
Fast food abinci ne wanda za a dafa shi yanzu a shi damar redemi. Almost redemi ne. 80% na shi an riga an process na shi. Kawai rundumi yake bukata. To kaga in ka ce za ka dafa shi kamar za ka dafa taliya wanda musamman daga farko za ka saka ta ruwa ɗanyen ruwa, kaga lokacin da za su ɗauka wajen girki ba ɗaya ba ne gaskiya.
Bambancin wato su mata in sun ɗaura girki sai sun je sun zauna sun huta shi yasa ba za su iya wannan
suke bashi lokacin suke bashi Indomi kuma ba buƙatar lokaci. Yanzu za ka ɗaura yanzu za ka gama minti 7 minti 10 ya gama.
Sha yanzu magani
ba shi ka sani malam Nasir.
Yawwa to sannan kai ya nagi kamar ba gama ma aikin takalmin bane kamar kana faɗa.
A ba faɗa ne ke ba, na zo karɓa ne.
To amma an gama ma ne ko kuma ai na ga da kamar za ka fara korafi ne?
A an gama yanzu, Sora Police ne za a min zan sa intabi da su insha Allah.
Eh to shi kenan. Don ko muna tare da Mallam Jauro Mai Goro? Mallam Jauro wato Haruna Abubakar kenan. Asalin suna gashi nan Goro kala-kala, faɗa mana ya yanayin goron da kuke sayarwa nan?
Lallai wato goro da muke sayar da shi, muna sayar da sabon goro, muna sayar da daushe, muna sayar da ɗan ankara.
Faɗa mana ai za mu gane bambanci, in an ce ɗan ankara dai an san dai ankara babban birnin ƙasar Ghana Akara kenan.
Lallai Akara kenan. Lallai goro daushe wato irin wanda suke zuwa daga Ghana, to muna munan sabon goro ne, amma kamar can wanda yake zuwa daga can Akara to muna kiransa ankara kenan. Sannan kuma akwai daushe wanda yake zuwa daga Akara, duk goron Ghana ne, amma shi muke haɗo muke sayarwa a nan wurin.
Amma akwai wani abu da 'yan Najeriya wata kila da yawa ba za su gane ba, in an ce sabon goro sun ɗauka kawai ana nufin wannan goro fari sal ɗin ne, daushe kuma wannan farin ne in ya tsufa yake zama daushe, mai bambancin ne?
Bambanci wato shi wancan dama shi a Najeriya ba a samun daushe, daushe daga Ghana yake zuwa. Shi Najeriya shi iyakacinsa goro ne, ana samun ja ana samun fari.
Wannan fari saldin nan kinan da kuma jajawar din nan.
Lalle shi wannan goro fari saldin jajawar nan duka daga nan wajen Lagos nan ake samun sa.
Wato yankin kasan Yarbawa Kurmi kenan.
Yawa daga yankin Kurmi kenan wajen ore-oren nan. Nan ake samun goro wannan goro fari da ja duka wannan gurin ake samun sa.
Amma cikin ikon Allah wannan daushin da ake magana baya yi a Najeriya.
A baya Najeriya. Daushin ka ganshi nan da yato an shigo da shi daga waje ne.
Eh daga Ghana na ja ko ni wadan court dan Abuja ko
dan Abuja. Eh dan Abuja ba. Idan ana samun kusa duk daga waje ne duka daga Abuja zuwa Ghana da duk daga can ake dauko shi ake shigo da shi ta hanyar Lagos.
Menene nawa ne in an ce kwariya ɗaya na goro nawa kenan?
Eh kwariya ɗaya da ana samun guda 100 kenan shine kwariya ɗaya. Sannan kuma takarda kuma ana samun wani ana samun kwariya biyu da rabi. Shine zaman takarda ɗaya kenan.
Yanzu kwariyar goro naira nawa ne?
Yanzu kwariyar goro ana sai da shi naira 1,000 zuwa kwariyar goro ana sai da 2,000 zuwa 2,200. Nan haka ake sayarwa. Takardar goro kuma ana sai da 4,000.
Me mutane suke faɗa maka wajen amfani da goro wani irin son goro suke don akwai wasu in ba su ci goro ba sai su ce kamar ma kansu na ciwo.
Eh lalle goro wato yana zuwa da sinadari ne wato wasu suna cinsa ne suna jin pawon jikinsu haka ya ƙara musu kamar pawon haka wani kuma yakan ci saboda karatu zai hana shi bacci ya ci shi sai ya ji jikinsa ya warware to haka ne amfanin sa.
Shikenan mun gode ma jaru. Nan kuma ga mai cinikayyar shago ne babba na takalma za a gabatar mana suna?
Salamu alaikum, sunana Umar Adamu.
Umar Adamu, na ga dazu dai na hango da mutane amma yanzu kamar wajen ya yi shiru ga ma wani yana bacci ma yi.
Shi wannan aboki ne shi ma zana ɗanya da zango ba ɗan jin daɗi ne.
Masu sauraro ƙarshen shi wannan shiri kenan na kasuwa Kemiti Dogile daga nan kasuwar Arawa a cikin garin Gombe jihar Gombe arewa maso gabashin Najeriya a madadin abokan aiki da ke Washington DC Nasiru Adamu Elika ke cewa wassalamu alaikum.
Masu sauraro kada a jafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Christ Evangelical and Life Intervention Fellowship na cikin garin Kaduna. Ba ta da bata lokaci ina so mu bude littafin mai tsarki Ibraniyawa sura 12 aya 14 kuma ba ta da wata jinkiri ba zan dawo karatu. Ku himmantu ga zaman lafiya da kowa ku kuma zama a tsarkake in ba da shi kuwa ba wanda zai gan Ubangiji Allah. Littafin Ibraniyawa a sabon alƙawali wanda Ubangiji Allah ta wurin manzon Bulus na mana umurni a matsayin mu na Kristoci da cewa muhimmantu ga zaman lafiya da kowa. Ma'anan wannan kalman ko kuwa aya ɗin nan shine Ubangiji Allah na kokari ya tabbatar mana cewa maganan zaman lafiya babu maganan jinsi, babu maganan kabila, babu maganan bangaranci, babu maganan bambancin addini. Mutum ne bil'adama ne a zauna lafiya da kowa ba tare da nuna bambanci ba. Bai ta haka ya ce wannan in muna zaune da tsarki tare da zaman lafiya da kowa to tabbatacce wannan zai sa mu sadu da Ubangiji ba tare da wata fargaba ranar tashi alkiyama. Wannan aya ya tunatar min da maganan Yesu Almasihu littafin Mata sura 5 aya 9 ya ce masu albarka ne ku masu sada zumunci ko wanda da zaman lafiya da mun za a kira kayan Ubangiji Allah. Domin haka Ubangiji Allahmu ya umurce mu zauna lafiya da kowa ba tare da nuna bambanci ba a kowane mataki mu zauna lafiya da kowa, don da haka ina kira ga ƴan wana Kristoci da ma makwabtanmu musulmai da wasu mawata addinai mu iyakan kokarin mu zauna lafiya da kowa. Wannan shine cikon addini, wannan alaman imani ne, a wannan alama ne muna da tsoron Allah. Allah shi kawo mana cikakken zaman lafiya mu yafewa juna wurin da muka saba juna tsakanin musulmi da kristiyoyi don a samu zaman lafiya. Na gode.
Madalla, yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makon da ya gabata muna tattaunawa da Dr. Abdullahi Bula Magarba game da allurar rigakafin corona sai kuma lokacin da aka dibar wa shirin ya kawo jiki. A wannan makon za mu ci gaba da tattaunawa ne da shi don jin yadda rigakafin take aiki da kuma wasu sauran muhimman bayanai. Likita barka da warhaka.
Assalamu alaikum, barka da yamma Hajiya Hawa.
To tunda wannan cutar ta kan sauye kama har ta shiga jikin mutum, shin rigakafin kenan za iya cewa wacce take nan a wannan lokacin ita kadai take ita wannan nau'in zai iya kare ka tunda ta kan canja nau'i ko ta kan canja salo ta shiga jikin mutum?
Gaskiya wannan tambaya ta wani munci, wato ba haka bane. Wato akwai abin da ake cewa kaman generic, kaman a ce skeleton, kin gane? Kaman yanzu ai mu mutane ne, ni mutum ne, ke mutunci, amma ke mace ce, ni namiji ne. Kin ga kowane abu ne ɗaya ko biyu mun tamu, amma ainihin abubuwanmu da yawa kin ga ɗaya ne, kina da baki, kina da ido, saboda haka abin zai halaka baki, zai halaka ido, ko zai halaka ciki, duk muna da shi. To saboda haka shine bambancin da ake samu dan kadan ne, saboda haka rigakafin nan yana yawo duk nau'ikan kwayoyin cutar corona. Ina tabbatar miki da wannan, kawai dan bambanci kadan ne wanda ke ba shi tasiri.
To har yanzu dai, saboda ɗan Najeriya wasu suna ganin ba a samu isasshen wayar da kan ɗan Najeriya ba, shi yasa har yanzu ake tafafata da su wajen karban allurar nan, kuma suna ganin kamar allurar da ake kawo mana daban ne da na kasashen Turawa. Dalili kuwa shine idan aka je wata kasa, ko idan dan Najeriya yanzu ya tafi a wata kasa, ko da ya nuna takardar shedar cewa yayi rigakafi a kasar sa Najeriya, to su kasar nan da yaje ba ta yadda da wannan rigakafin sai ta sake yi masa tasu ko kuma wata. To me zaka ce game da haka?
Hajiya Hawa, wannan magana ba gaskiya bane. Ina tabbatar miki wannan magana ba gaskiya bane. Na farko dai, ayi rigakafin corona dai ba ma yin ta a Najeriya. Wanda muke amfani da ita, ina tabbatar miki, ita ce ake a Ingila, ita ce ake a America, ita ce ake yin ta a Germany, ita ce ake yin ta a India.
Ai shi yasa ɗan Najeriya ma suke da kukwanto akan wannan, saboda mu dai ba ma allurar anan daga kasashen Turawan ake kawo mana. To me yasa idan kai tafiya wata kasa sai su ce sai sun maka tasu ta can?
Ba gaskiya bane, ina faɗa miki wannan siyasa ce ta duniya, kuma an riga an warware wannan. Ina tabbatar miki rigakafin mu yanzu an yadda da shi a America, an yadda da shi a Ingila, an yadda da shi a Germany. Ina tabbatar miki da wannan. Ai da farko din aka ce cewa idan ka fita daga Najeriya an kaje ka sai kai kwana 10 a killa cewa dan uwa muka ce sai mu ma in suka zo haka za a yi. Kin ga yanzu sun dawo sun ce a to shikenan a zo a lafiya. Ina tabbatar miki siyasa ce ta duniya, amma su ba gwamnatin Ingila ta bamu taimakon allurar AstraZeneca, America ta bamu AstraZeneca, sannan kuma ta zo ta bamu Pfizer, kuma akwai Johnson & Johnson da muka siyo wanda yake shi ma kamfanin America ne yake yi, wanda yake zo a South Africa. Haka shi ma AstraZeneca nan da yake Ingila ce ta kiro, kuma kamfanin yake a India. Saboda haka allurar kafin nan duk shine ko ina kika je shine, kuma process da yake cewa process, wato kamar katin mu yana nan da akwai da QR code a jikin sa. Shi yasa idan duk mutumin da ake yi allurar kafin muna son wannan katin ya rike shi, kuma ya dauki hoton sa waya, sannan kuma ya photocopy din sa ya ajiye. Wannan akwai wani bangare na QR code da yake cewa QR code, wani mai dan gida-gida kamar da ce kamar tafi tsutsa haka. To duk lokacin kika sa kamar ki a waya kika dauka, duk nuna miki duk abin da aka yi mutum, da lokacin da aka miki na daya allurar rigakafi, na daya da rigakafi, na biyu da sunanki, da ka hadda hotonki zai fito duk inda aka yi duniya, kuma allurar mu ta yadda kamar yadda muka yi press briefing a ranar Litinin tare da minister, na faɗa duniya rigakafin mu is credible, kuma irin is accessible anywhere in the on the planet.
To har yanzu da yawa ɗan Najeriya suna ganin cewa hukumomi, musamman ma irin hukumar ku ta lafiya matakin farko, ana ganin cewa an gaza wayar da kan jama'a akan wannan allurar, shi yasa har yanzu mutane da dama suke da shakku akai. Shin daga yanzu wani mataki kuka dauka wajen ƙara fahimtar da jama'a akan wannan allurar ta rigakafin coronavirus?
Wannan ainihin kalubale ne wanda yake ba wai bangaren corona kaɗai ba, duk wani abin da zaka yi wa jama'a to dole ne ka samu kalubale a gare shi, kuma dole ne sai ka sa a cikin hikahi yadda jama'a za su fahimta. Ki tuna Hajiya Hawa da muka yi aiki da polio, kusan shekara 30 muka yi muna fama da polio. Mutane babu irin yarfe, babu irin bice da kulle, babu abin da ba a ce mana ba, a ce mana agents ne na America, agents ne na waye, mun zo mu hana haihuwa, babu abin da ba faɗa mana ba. Amma yau ina polio a Najeriya, sanadiyar ma kore polio a Najeriya ya sama Afirka ma gaba ɗaya, bata da polio to yanzu a dawo kan corona din nan wato yada bayanan ina tabbatar miki aiki ne wanda yake ba karami ba muna aiki da sarakuna muna aiki da malamai muna aiki da kungiyoyi kala kala akalla mun yi bita ga kungiyoyi kusan sama da 120 kuma kullum muna yi kuma ina tabbatar miki niki gidajen radio zaka ji ko ina ana ta bayani akan mutane amma kuma kin san ne da dan Najeriya yake baki ma shi in bai ga abu an ce yana kisa take a ce gashi nan ko wannan ya kashe ko kuma gashi an kwanta ana wahala ba za su dauka cewa wannan abun ba fulishi mu Allah ne taimake mu mun gode wa Allah bazan ba za mu yi fatan cewa wata dan saboda mutane su fahimci da karbi corona mu ce mutane su mutu ba ba fatan mu kenan ba mun gode wa Allah da Allah ya sa ta zo mana da sauki wannan Allah ne kawai ya kawo mana wallahi ba dan aikin mu ba ba kuma wannan wani kokarin mu bane kawai Allah ne ya taimake mu amma ina tabbatar miki yanzu kiji labarin India ko lokacin ta kashe mutum 4000 rana da a India 4000 lokaci da to ai kaga inda a ce wannan abu zai auku a Najeriya ai ba hayan fada mutum ma cewa ga kariya kafinin ka je kai dan mijan sun gani kar tana kisa to ba fata muke ce kisan ba amma muna bakin kokarin mu yanzu magan danki muke ba mutane manzi wato directors duka ana Lagos dan saboda yadda za a yi tabbatar da cewa an wayar da kan mutane an je an yi ba an zabi Lagos ba wai dan saboda wai ba ma san wani wuraren ba a saboda Lagos cibiya ce ta yadda shiga da fita na duniya ya fi zuwa Lagos sannan kuma a kuri ne wake da cunkere yake da cunkoso akalla muna sa ran daimu mutum wajen miliyan 4 a Lagos shi yasa muka bada kalhumu akan Lagos dan aje a samu yadda za a fada da cibiyoyin za a kafa cibiyoyi a wuraren da yawa yadda za a zo ya alluran nan kuma sannan sai a kula da sauran jihohin da suke makotar Lagos kamar Ogun da Oyo sannan kuma mu zo mu ci gaba amma na tabbatar muke da cewa kullum muna fama yadda za a yi to amma aiki ne wanda yake ba na mutum ɗaya ba aiki ne wanda ya shafi kowa har da ku kuma na tabbatar ana sauraron ku saboda haka a ci gaba da yada mutane a ci gaba da fada mutane lalle corona nan na farko dai gaskiya ce na biyu kuma akwai ta na uku tana sa jinya na hudu tana yin kisa kuma na biyar rigakafi akwai shi kuma gashi nan kuma rigakafin nan kyauta ne ko ina ka je ka gwamnatin ta shirya cewa lalle ko wadannan Najeriya wanda matsayin su ya kai samu alluran nan an bashi alluran nan akwai wanda muka saya da kudin mu akwai wa'anda gwamnatoci suka taimaka mana ta shirin kungiyoyi da ake cewa COVAX facility saboda haka yanzu magan nake miki muna da akalla muna da doses wanda ke sama da miliyan 9 a kasar nan saboda haka kuma duk wannan alluran dan kasa aka samuwa kuma za a kai su ko ina ba mutane saboda haka ina sake fada mutane cewa alluran nan akwai su alluran nan kyauta ne saboda haka ba ma san mu ji labari ko kuma wani a ce gashi nan wanda saboda ya karbi alluran corona ya biya ko kuma a ce mutun yaje ice wai a bashi kati ba tare da musu alluran nan ba wannan abu ne wanda yake bashi da kyau wannan yana bata sunan kasar mu a ce mutun ya fita a Najeriya ka tafi wani wuri bayan kati ya nuna cewa wai an maka corona alluran corona sannan a jiya kana da corona to haka yawanci shi yasa muka kafa wani muke cewa wato joint task force wanda yake committee ne wanda yake akwai DSS a ciki akwai ICPC a ciki akwai NAFDAC a ciki mu muna ciki akwai state mutanen jiha ciki sannan kuma akwai mutanen sarakuna a ciki wanda duk wanda muka kama ina tabbata muke cewa ba za mu bari a bata sunan kasar mu ba ba za mu bari a bata mana aiki ba wannan muna yi kuma kullum muna fama a fadakar da mutane lalle mutane su karbi alluran corona din nan
ta masha Allah masu sauraron mu da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu a madadin likita da muka kasance tare da shi inda yayi mana cikakken bayani ko kuma karin bayani da kuma ƙara fahimtar da ƴan Najeriya akan ita wannan allura ta corona kuma da fatan ji shawarwarin da ya bayar da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin Dr. Abdullahi Bulama Garba sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya da gabatar nake cewa rigakafi yafi magani mu kasance lafiya
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 mayaga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku a wuni lafiya.